بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 30 ga watan al-Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1422, wanda ya daidai da 23 ga watan April shekara ta 2001. Muna karatun littafin As-Sawarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Ashrar na Sheikh al-Allamah Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Wannan littafi na Sawarimul Battar littafi ne guda daya tamkar da dubu da musulunci yake alfahari da shi wajen yakar bokaye da ƴan sihiri da matsafa da masu secret societies da cultism. Kuma wannan littafi malamin ya tsara shi ne kamar yadda ya kiraye shi da cewa As-Sawarimul Battar, takobi mai kaifi fi tasaddi li saharatil ashrar, domin tinkarar masharranta bokaye. Malamin ainihin ya rinka kawo ayoyi na ainihin Al-Qur'ani da ingantattun hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen ya bayyana kafircin da bokaye suke yi da kuma tabbaci akan cewa bokanci, tsafi, bori, duba, duk waɗannan abubuwa kafirci ne. Bayan nan sai rinka kawo ire-iren tsafe-tsafen da suke da asirce-asircen da suke, su yi asiri su raba ka da matarka, su yi asiri su raba ki da mijinki, su yi asiri su sa wane ya so wance, wance ta so wane, wane zai san ma'aikata kaza ya so ta, wance ba ta san ma'aikata kaza ta so ta, wane bai sanya ainihin zauna gari kaza dole ya so wannan garin, ko kuma wane a raba shi da ofishin shi ko rumfar kasuwar shi ko garin su, ko a raba shi da abokin harkar shi. Waɗannan abubuwa ne dai ga sunan nau'i-nau'i baki ɗaya waɗanda ke kai da komawa tsakanin sihirul tafriq ko kuma sihirul mahabba, ko ai asiri don a sa ainihin mutum ya haukace ko gabar jikin shi ta shanye, ko kuma ya zama wata gaba daga cikin gabobin shi ta daina aiki. Ga baki amma baya ji, ko ga kunne yana iya ji amma baya magana, ga sunan dai iri-iri. Har malamin ya taho daga ƙarshe ya kawo irin asirin da ake a sa wance ya ka ainihin wane ya kasa saduwa da matar shi, ko wance ta kiyarda da mijinta, ya kira wannan da arrabtu, ko asirin da ake yi wane ya zan baya haihuwa ko wance ta zan bata haihuwa. Duk gaba ɗayan waɗannan suna iya cin nasara gwargwadon yadda Allah ya shar'anta cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah, ba za su iya cutar da kowa ta hanyar bokancin su ba sai da ainihin izinin Allah. To anan ne da malam ya zo sai kuma ya ce, in aka samu wani yana fama da matsala, rashin lafiya, ko asiri ko aljani, in ana zargin abin, in aka gan shi da alama kaza alama kaza alama kaza, sai ce to cuta ce ta sihiri iri kaza, ko aljani ne ya shige shi, sai ce to ga hanyar da za a bi a yi maganin abu. To duk da malam ya gama wannan kuma sai ya kawo ainihin wasu hanyoyi da ya kira su tahsinatun dhidda sihiri, ga tsari game da sihiri, wane irin taimako ne, wane irin lakani ne, wane irin katanguwa ko tsari za a baka game da ainihin sihiri kai ya kama ka, tsafi kai ya cika, bori, duba, bokanci. Amma duk gaba ɗayan waɗannan ba irin ainihin lakani ne na malaman tsubbu, na malaman tsafi da makamantansu ba, a'a, al'amari ne wanda ya shafi gaskiya da gaskiya. Al-Qur'ani ne da sunnan Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya. To malam ya kawo matakai wajen guda 15, mun ainihin kai har zuwa mataki na 13 sai lokaci ya kure mana. Amma zan yi mana tsokaci kaɗan kafin mu tafi da nisa, domin akan mataki na ainihin wato 10 wanda ya kira shi da al-hisnul ashir, cewa tsari na 10 game da hanyoyin da ake samun tsari da izinin Allah, ya zan duk sanda baka kwanta bacci ka yi alwala, ka karanta ayatul kursi, ka ci gaba da ambaton Allah har sai bacci ya kwashe ka. Yace domin ya tabbata a cikin hadisi cewa wani sheɗani ya gaya wa Abu Huraira cewa wanda duk ya karanta ayatul kursi ba zai gushe ba yana samun mai tsaro daga Allah maɗaukakin sarki, wanda wannan mai tsaro ba zai bar sheɗani ya ainihin kusance shi ba har gari ya waye. Abu Huraira ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan magana. Annabi ya ce, gaskiya ne shi wannan sheɗani ya gaya maka, duk da cewa shi maƙaryaci ne. to in jama'an musulmi ba su manta ba, da muka karanta wannan hadisi shi babban malami ainihin Wahidu Abdussalam Bali sai ya ce wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi, amma ya ruwaito shi ne da ta'aliki wanda yake majzumi. Muka yi bayani dangane da ta'aliki, sai ka je ka nemi wancan ainihin kasad inda karatu ya kwana akai, wato jiran gyar kasad na 76. To ta'aliki din nan mun yi bayanin shi, muka kuma kawo ainihin surar irin yadda ta'aliki yake kasancewa a cikin Sahihul Bukhari. To amma a ƙashin gaskiya, saboda Allah, ta'aliqin da wannan hadisin yazo da shi a cikin Bukhari ba irin ta'aliqin da ake zato bane daga cikin waɗanda muka yi bayani, yazo ne da wata sura da Bukhari kan ruwaito hadisai a cikin wannan littafi nashi Sahihul Bukhari. Wani lokacin sai Bukhari ya ɗauko sunan malamin shi kawai, sai ya ce wa qala lana fulan ibn fulan, malamin mu wani dan wani ya ce da mu, ko wa qala li fulan ibn fulan, wani dan wani ya ce da ni. Madadin an saba jin Bukhari ya ce haddasanawa ne, yau kuma sai a ji ya ce wane ya ce da ni, bai ce haddasana ba, bai ce wane ya ba mu labari ba. Manyan malaman hadisi musamman masu sharhin Sahihul Bukhari sun kai komo, shin menene Bukhari yake nufi da irin wannan tabi'a da yake dauka wani lokaci? Wasu sai suka ce duk sanda ka je ya haka, to babu shakka hadisin nan mu'allaki ne, wannan mutum ba malamin shi bane, ya ainihin ruwaito wani malami ne, amma sai share sunan malamin nashi sai ya hada kanshi da wannan mutum. To a irin wannan surar, to babu shakka mu'allaki ne. To wannan shine bayanin da muka yi a karatun da ya gabata. To sai zama wannan a kashin gaskiya, al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, babban malami wanda ya sharhin Sahihul Bukhari ya sa mishi Fathul Bari, ya bibiyi ta'aliqat na al-Imam al-Bukhari kuma daya bayan daya ya ainihin fitar da bayanai akan su, ya sa wa littafin At-Taghliqut Ta'liq ala Sahihul Bukhari, wannan littafi a cikin mujalladi 5 yayin shi ya tattauna wannan mas'ala a cikin Fathul Bari, sharhin ainihin wannan hadisin na ainihin shi Bukhari, a daidai ainihin inda yazo sharhin shi wannan hadisin, domin wannan hadisin ya zo cikin Sahihul Bukhari a cikin Kitabul Wikala. Zamu zo zamu bayani in Allah ya so akan wuraren da yazo da sauransu. To da yazo wannan wurin a sharhin Fathul Bari da kuma inda yazo sharhin shi har wa yau a dai nan cikin Taghliqut Ta'liq, sai ya ainihin fitar da cewa babu shakka wannan malami malamin Bukhari ne, kuma Bukhari ya karba kai tsaye daga gare shi. To me kenan yanzu Imam al-Bukhari yayi? To shi Ibn Hajar din nan a cikin Fathul Bari dai a mujalladi na 2 da yazo wani guri da Imam al-Bukhari yayi irin wannan tabi'a, ya kawo cewa wasu malamai na cewa in kaga Bukhari haka, to yayi ainihin ta'liqi ne. Da duk Ibn Hajar ya gama ba su haƙƙin wajen kawo maganganun su, sai ya ce ni ko Ibn Hajarin, saboda yawan gogayya da yawan kai da komowa da yawan nazari da yawan karanta Sahihul Bukhari, na bi ɗaya bayan ɗaya na gane cewa duk inda Bukhari ya ce wa qala lana fulanu ko wa qala li fulanu, muka bincika muka ga wannan ɗin nan na daga cikin malaman shi, sai ce na gane cewa Bukhari yana bambance mana hadisin da yayo karatun shi ne a makaranta zaman da aka yi zaman dirshan dafa'an don koyan hadisi. To shi ne sai ce haddasana, da hadisin da kuwa hira ce ta hada shi da malamin shi, ko akan wani zance ne ba zaman karatu ba ne, garin waccan hira sai malamin ya kawo Bukhari, sai Ibn Hajar ya ce sai Bukhari in yazo sai bambance da cewa qala lana ko kuma ainihin qala li fulan. A kashin gaskiya wannan ita ce magana mafi inganci daga cikin fassarar da ainihin aka yi wa irin wannan tabi'u na Imam al-Bukhari. Wato in a ce misali kullun ka san Bukhari yana yau hadisi daga Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi, daga Maliku, daga ainihin Zuhri, daga Nafi'u, daga Ibn Umar, yau sai ka ji madadin Bukhari ya zo ya ce ka saba jin ya ce حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب جيني تي حدثنا أكن إرو وانا إسناد ينزي كدية تي وقال لنا عبد الله بن يوسف أخبرني مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر إن هركد إرو وانا طبيع أرثيك تي وانا حديثي باب شكا صحيحي با معلق إبني ba Bukhari ya share sunan wani malami bane, amma a zahiri ya koyi karatun wannan hadisin ne ba a makaranta bane wurin zaman hadisi na musamman, amma garin hira ne ko garin wata tattaunawa ta hada shi da malamin shi har malamin ya kawo wannan magana. To in yaje dan ya bambance maka hadisin da aka koya a wurin koyan hadisi dafa'an da hadisin da yake wata munasaba wani dalili ne ya kawo malam ya faɗa, sai ya rinka maka irin wannan ɗabi'a, domin akwai bambancin hadisin da aka yi zaman karantar da shi yana da wata daraja a wajen ƙarfin ingancin riwaya fiye da hadisin da ya zama garin hira ne kawai malam ya kawo shi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To wannan ainihin gaskiya ita ce kyakkyawan magana dangane da ainihin wannan hadisi. Sannan wannan hadisi na Abu Huraira yana da wasu ilmomi, ɗimbin ilmomi masu ɗimbin yawa musamman game da ainihin mas'alar aljanu ɗin nan. To shi yasa nake ganin cewa in Allah maɗaukakin sarki ya sa mun gama karatun wannan fasli a yau tsaf, to zamu zo zamu buɗe Sahihul Bukhari zamu karanta wannan hadisin, zamu karanta sharhin da Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya yi mishi insha Allahu ta'ala. To daga nan ne zaka ji ainihin wato ɗaya bayan ɗaya dangane da menene ma'anar wannan hadisi da kuma bayanai ɗaya bayan ɗaya waɗanda ga su Ibn Hajar ya rubuta fiye da shekara 700 cikin Fathul Bari game da duniyar aljanu, waɗanda zaka ji yau waɗanda ake ce musu malumma suna fitowa gidajen rediyo, suna fitowa jakadunan magori, suna fitowa gidajen rediyo da sauransu, suna cewa ƙarya ne babu wannan a rubuce. Zaka ji bayani ɗaya bayan ɗaya, ana iya magana da aljani ko ba iya magana da aljani, aljani na iya rikida ko baya iya rikida, ko yaya zaka je fas daga alƙalamin da baya ainihin wato ƙarya, shine alƙalamin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, domin mutum ne yake magana a cikin ilimi da yaqini. Dan haka zamu ainihin karanto abubuwan da suka rage mana a cikin wannan fasli wanda ya kiraye su da suna tahsinatun bid-dasiri tun daga na 14 har zuwa na 15 da kuma ainihin wato namuzajun amali li fakkin rabt da ya kawo. To in muka gama tsaf, to sai kuma a dan aji alkalami kadan, sai a shiga cikin Sahihul Bukhari, sai a karanta wannan hadisi, za a ce maka a Bukhari juz'i na kaza shafi na kaza, a Fathul Bari juz'i na kaza shafi na kaza, Taghliqut Ta'liq juz'i na kaza shafi na kaza, insha Allah. In kai ne sauraren mu daga nesa ta kaset, in ka ji wannan kaset ya ƙaro tuno, nemi duk waɗannan abubuwa a cikin kaset na 70 da ainihin wato 8 kenan, domin wannan kaset da muke magana yau na 77 ne. To in har ka ji ya cika baka ji duk waɗannan abubuwan ba, insha Allah mu haɗu da kai a cikin kaset na 78, zaka sha jawabi da ikon Allah. Shine malam yace al-hismur rabi'a ashara, tsari na 14 daga cikin jeren giyar tsarin da ake ainihin wato kawo maka domin ainihin ka samu katanguwa daga sharrin shaitani da kuma ainihin sharrin aljani da sharrin ainihin sihiri da bokaye da matsafa. Wallahi waɗannan abubuwan wajibi ka tashi tsayin daka, dan boko ne kai, dan arabiya ne kai, ma'aikacin gwamnati ne kai, dan ba ruwanmu ne kai, manomi ne, kowane iri ne. Yau duniya ta rikide abin mamaki, tsaki, bokanci, bori, yau shine aka fi zagewa. Sai daga mutum profesa ne a cikin ilimi, ma'ana ya gama kure karatun boko karkada gab, amma sai kaga ya je goho gaban boka. Sai kaga mutum cikakken hamshakin dan kasuwa ne, sai kaga ya je wurin boka, rana na fitowa sai kaga ya daga hannu ya kalli rana, sai kuma ya daga hannu ya bata baya, wai haka malamin shi ya gaya mai. To wannan ba aikin malami bane, ba fitowar malami bace, fitowar boka ce. Sai ka ga mace kana ganin kamar tana da hankali, kamar tana da basira, kamar tana da wayayyen kai, amma sai ka ga ta je ta durƙusa gaban boka. To waɗannan abubuwan baki ɗaya, dukkansu bokayen nan da masu zuwa wurinsu fa suna yi ne domin samun wasu buƙatu nasu kaɗai na duniya. To ta iya yiwa kai ake hari, ta iya yiwa ni ake hari, ta iya yiwa ke ake hari, ta iya yiwa ko ake hari, ta iya yiwa sana'arka ake hari, ta iya yiwa sana'arki ake hari, ko kuma shagonka ko ofishinka. To shi ne sai da muka ce maka kakka je wurin boka, dan kakka ce to me substitute, me madadin abin da kuka kawo mana, ko ko izalatul izala kuke, sai muka ce izalatul bid'a muke wa iqamatus sunna. Tunda mun rugurguje boka, mun rushe ainihin tsafe-tsafen shi, to ka zo ga alheri daga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya yabe shi da cewa wakafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah. Allah ya isa shaidar cewa Muhammadu manzon Allah ne, duk duniya in an kafirce shaidar Allah shi kadai ta isa. Dama shaidar wa ake nema? Shaidar Allah. In Allah ya maka shaida kai ne wani, duk duniya in sun soke ka, a kai tabbatacce ne. Malam da yace taqulu inda al-khuruj min al-bayt, idan ka zo fita daga gidanka, zaka je office ne, zaka je ma'aikata ne, masana'anta, zaka je kasuwa, tafiya zaka yi, duk halin da ka zo fita gidanka ya kamata ka saurara da kyau ka ji. Saboda ɗan boko na da wata ɗabi'a, sai matar shi ta rako shi zuwa kofar gida, sai an zo fita, shikenan sai a dan yake hey baby, shikenan sai a fita, wai addu'ar da zai yi kenan, wai hey baby, ka gani? A'a, sai ka tsaya ka ji abin da aka ce za ka yi. Da zaran ka zo za ka fita daga gidanka, ka zo gate na ƙarshe ne, ko kuwa ka zo iyakar kofar da ake shigo wannan falo naka da daga nan ne ainihin ake shiga gidanka, ɗayan abu biyu nan duk wanda ka ɗauka daidai ne, ka zo ainihin gate ɗin gidanka wanda daga gidanka sai bakin titi za ka iya wannan addu'a. Ko kuma ka gama baro sitting room gaba ɗaya, ka zo ƙarshen falo za ka fita, sai ka iya wannan addu'a. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Ita ce bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ga addu'a mai sauki, ba wahala, hadisin manzon Allah kenan. Ma'ana bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Da sunan Allah nake fita daga gidana, na dogara ga Allah, babu dabara ga kowa, babu ƙarfi ga kowa, sai ga Allah madaukakin sarki. To a wannan fitar, office ka fita, kasuwa ka fita, balke ne kai ka fita fatauci, ko ko zaka je wata ziyara, duk wanda ya haro ka da wani sharri, ko dai sharrin ya koma mishi, ko kuma sharrin ya koma ya tarwatse gefe guda, amma kai dai ka tsira, insha Allah. Jama'a musulmi, mun ji wannan da kyau ko? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahi. A rinka karanta, saboda Bahaushe bai karanta wannan kalmar daidai. La haula wala quwwata, sai ce la haula wala quwwati, duk ka ruguza komai, kuma ba quwwati bane, la haula wala quwwata, haka ake karantawa, la haula wala quwwata illa billahi. Malam Bahaushe, ka iya bambance tsakanin ha sabe da ha babba? Ba ha babba bace anan. In ka faɗi da ha babba, duk ka dargaza komai, addu'ar ta watsi, kuma ka zagi Allah daga ƙarshe. In ka ce la haula wala quwwata illa billah, babu firgici ga kowa a duniyan nan sai ga Allah, kaga harka ta lalace. Al-haulu, al-haulu da ha babba ya kai Bahaushe. Ha, al-haulu firgici, tsoro, sai ka ce babu ga kowa sai ga Allah, kaga duk ka dargaza addu'a ta yi bam. Jama'a mun gane? Amma la haula, la haula sai ka siranta harshenka yadda zaka ce kai ni ba mu san izala, a dole ku sota, sai ka yi wannan la haula. Ha, ha sabe da ha karami da ha babba, to da ha sabe da ha karami abu ɗaya ne. Ha ake cewa, shi ne ake cewa alhamdulillahi. Ha babba kuma lahul mulku, da ita ha babba da ha kuri abu ɗaya ne. To sai ka iya bambance tsakanin ha babba da ha sabe. Dan haka in ka zo sai ka ce alhamdulillahi a wajen karatu, kar ka ce alhamdulillahi bushewa da ƙeƙashewa da tsaurin ido sun tabbata ga Allah. Haka ka ce alhamdulillahi, alhamdulillahi bushewa ƙeƙashewa da tsaurin ido sun tabbata ga Allah. To kaga madadin godiya ka zagi Allah. Shi yasa a cikin hadisin Bukhari, ingantaccen hadisi, annabi ya ce in ka zo zaka sallah, sai zan zaka yi sallah kana jin bacci, bacci ya gama galaba akan ka, ko sallah farilla ce, aka ce ka kwanta kayi baccin tukuna yadda wannan zafin bacci zai fita daga idanka, sannan sai ka tashi kai sallah koda lokacin ta zai fita. Me yasa? Sai annabi ya ce saboda kar kai kokarin yabon Allah saboda bacci ya galaba idanka, ka zo ka zagi Allah. Da muguwar rawa gwamnatin tashi, haka aka ce kana jin kashi, kana jin fitsari, kana jin ababbiyayyunwa, je ka kai kashin, je ka kai fitsarin, je ka samu abinci ka ciyar da zai zaunar da cikin ka, ko da baka koshi dan ba, amma dai wannan azababiyar yunwa ta kau, sannan sai ka zo kai sallah. Duk waɗannan hadisai suna nan cikin Sahihul Bukhari jama'a. Wai ba komai ake so ba, saboda Bature na cewa you can never cheat nature and go free. Ba ka iya cutar da ɗabi'a ka zauna lafiya. Yunwa ɗabi'a ce, bacci ɗabi'a, kashi ɗabi'a ne, fitsari ɗabi'a. Duk waɗannan abubuwan in akwai matsala tsakaninka da su, ka warware, sannan ka je za ka gana da Allah. A sarki mai martaba kaza ya ce ka zo ku gana, sai zan wani matsatsan kashi ya matso ka, duk gaggawa za ka je fada, sai ka je ka zazzage cikin ka tukuna, dan kar ka je ka zauna kana muskuce muskuce, kana tusa, kana abin nan gaban sarki, dan ba yadda za in aka ji warin tusa an san kai ne, dole dan kai ne talaka, ba haka bane? Yawa, to saboda haka a karanta daidai, a je a koyi makharijul huruf jama'a. Kamar ɗan boko ne, in baka je ka koyi phonetics da ainihin phonemes, yadda za ka iya good pronunciation, sai ka zo kana turanci ka ma'ana haɗiyar ɗan wake, ba daɗin ji wallahi, kamar ka fito daga umma ahiya. Dan haka so ake yi larabci ka tsaya ka iya haruffa ɗin nan. Dan haka karatun farko da ake fara koya mutum ran da duk za a fara koya mai larabci su ne huruful hijaiya, alifun, ba'un, sai ran da ya iya fa, in bai iya ba ka a saki a ƙetare. Matukar bai iya bambance ha da ha, bai iya bambance ha da ka, ka a ƙetare, domin za a zo ana karantar da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, yazo yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, kaga al'amari ya baci. To saboda haka, haka ake karanta ta bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, da sunan Allah nake fita daga gidana, na dogara ga Allah, babu dabara, babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah. Jama'a mun gane? Sai ka iya wannan addu'ar, ka koya matarka, ka koya ƴaƴanka, ka koya waɗanda duk nauyin su yake akan ka, kowa zai fita gida sai a ce addu'ar da ake kenan. Sai yace li'annaka idza qulta zalika, domin in ka faɗi irin wannan addu'a qila laka, sai a ce da kai, ma'ana sai wani mala'ika ya ce da kai kenan, kufita, an isar maka yau dai wannan fitar da kai, to an isar maka. Duk wanda ya biyo bayanka da sharri ya kade, wanda ya biyo bayanka ta gida ya kade, ma'ana yau kai kam an isar maka, Allah ya isar maka, ya tsare maka komai. Wahudita, kuma an shiryar da kai. Wahukita, kuma an kiyaye ka, an tsare ka, yau ka tsaru daga sihiri da tsafi da duk wani mugun abu. Wahudita, kuma ka shiryu domin ka bi abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, an datar da kai abin da yake daidai. Wa yatanaha anka shaytanu, kuma sai shaytani ya ja baya ya baka guri. To anan wa ake nufi da shaytani? Me ake nufi da ash-shaytanu? Domin kalmar shaytani da larabci abin da take nufi shine takadari ko kangararre ko marajin magana. Mutum ne ko aljani ya kangare ya zan takadari bai jin magana, sai a ce ai wane shaytani ne. To yanzu in aka dauki kalmar ash-shaytanu aka sa mata alif da lamun, to tana nufin wani ne na musamman, ba duka ba. Kamar a turanci a ce boy, yaro, sai a zo a kawo definite article, sai a ce the boy, yaron. A can baya a ce a boy has come, a boy has came, yaron, yaro ya zo. Sai ka zo aka ce the boy has came, yaron nan ya zo. Shin yanzu wannan kalma da aka kawo aka ce boy da farko, baka san yaron ba, is indefinite, babu identification, baka san wani, aka ce wani yaro ya zo. Yanzu ka sai aka ce the boy has come, yaron ya zo, yaron ya zo. Shin ko wani yaro yanzu ake nufi? An yi defining ɗin shi gare ka, amma kai da ake magana kai ka san shi ko? to haka wannan kalmar alifun da lamun da aka sa ta aka ce wayatanaha anka shaytanu, kuma shaytanin nan zai ja waye ya baka wuri, kamar ka ce wanne, sai a ce to alifun da lamun dinnan lil ahdi zihni, yana cikin tunanin wanda ya san shaytanin ne, shine labarin wani shaytani ne da yazo a cikin sahihu Muslim. Annabi yake cewa jama'a cikin ku babu wanda ake gani dinnan sai da yazan yana da shaytani tare da shi. Sabai suka ce hadda kai, yace haddani, sai dai ni Allah ya taimaki nawa shaytanin ya musulunta, baya umarni na sai da alheri. To yanzu wannan shaytani da Annabi yace kowa yana da shi, to irin shi ne ake cewa sai ya ja baya ya baka wuri, domin dama shi wannan shaytani wakilin Iblis ne a kanka, akan ya rinka batar da kai. To yau gashi kayi addu'a zaka fita daga gidanka, to aka ce tunda kai wannan addu'a wayatanaha anka ash-shaytanul ma'hud, wannan shaytanin nan da ka sani sai ja baya baka wuri. Jama'a kun gane? To in ko yazan wannan shaytanin ya ja baya baka wuri a wannan yinin ko a wannan lokacin, babu wani shaytani da zai iya kusanta ka. Me yasa? Duk wani shaytani baya iya kaiwa gare ka sai ya bi ta hanyar wannan. Bahaushe ya ce da dan gari ake anci gari, to wannan shi ne dan garin ka, dan gidanka. To sai zan shi kanshi yanzu kayi addu'a da ya ja ya baka wuri, to duk wani shaytani zai iya tinkaro ka. Me yasa muka faɗi wannan? Sai Annabi ya ce wa yaqulu li shaytanin akhar, sai shi wancan shaytanin wanda kullun yana tare da kai, yanzu kayi addu'a yayi nesa, in ya ga wani shaytanin ya tinkaro ka sai ya ce mishi kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, ya zaka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka kiyaye shi aka kuma tsare shi, kai ma ka hakura ni ma na hakura. Jama'a kun gane ma'anar wannan hadisi da kyau? Yanzu kun ga wannan hadisi yana ƙara tabbata mana da ka'idar da kullum muke nuna jama'a su bi a hankali su fahimta dan a rinka fassara karatu daidai. Ita ce al ma'rifatu idza uidat nakratan iqtabatat taghyir, suna in yazo da alif da lam aka sake maimaita irin wannan sunan ba tare da alif da lamun ba, to na farkon da na biyu da bambanci. Yanzu kalmar farko ash-shaytanu, kalma ta biyu kuma shaytan, to ash-shaytanu thani laysa huwa shaytan al-awwal, shaytanin na biyu daban, na farko daban. Na farko shine wanda yake tare da kai koyaushe, da kai wannan addu'a sai ja baya, shi ma nesa ne sai yake da kai. To sai daga wani shaytanin ya taho, sai shi wancan sai ce kai ya ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka iya aka tsare shi aka kare shi, ka hakura tunda ni ma na hakura. Dama kun gane ma'anar hadisin? Gashi ma lai yace rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi a cikin ainihin wato juz'i na 4 shafi na 325, wa Tirmidhi ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na 5 ainihin shafi na 154, wa qala, sai shi Tirmidhi yace hasanun sahihun, wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce. Mun sha yin bayanin wannan ka'ida akan cewa an kaga malamin hadisi Tirmidhi ko ba Tirmidhi ba, in yace hadisi kyakkyawa ingantacce, to malamai suka ce abun kamar da rudani, domin ya zaka ka ce wani field marshal ne na soja amma kuma kurtu ne. Kaga wannan magana akwai contradiction, akwai rudani akwai karo a ciki. A ce kurtu general ko kurtu mejo zai yi bayuwa, to in ka ce hadisi kyakkyawa kana nufin wanda ya ruwaito wannan hadisin an yi grading din shi, ma'ana daga 50% zuwa yadda bai kai 100% ba. In ku ka ce sahihi an yi grading nashi daga ainihin wato 100% zuwa ko nawa ne ma percent, ma'ana ya kai matukar da ake so, har ma za a samu wani hadisin ya zama asaqu sahihi. To yanzu ka ce wane ya ci jarabawa, shi yayi na ɗaya kuma na biyar, sai a ce me kake nufi? Sai ka ce a'a, ba na yi magana da rudani bane, idan an hada su dukkan makarantar to shine na biyar, amma in a ajin su ne to shine na ɗaya. Kaga yanzu ka fitar da mutane daga rudani. To in aka ce kai malam kace hadisin nan kyakkyawa ne kuma kace sahihi, bai yiwuwa a ce kyakkyawa kuma sahihi, sai dai in kyakkyawa ne kyakkyawa, in kuma ingantacce ne ingantacce. Sai malam ya ce a'a, in ka ga naya haka, ko dai ina nufin hadisin yana da hanyoyi biyu, ɗaya kyakkyawa ɗaya ingantacciya, ko kuma ina shakka game da mai riwayar hadisin, ko matsayin hadisin shi ya tsaya iyakar shi a ce kyakkyawa ko kuma ya kai a ce sahihi, to a ƙarƙashin haka sai zama ma'anarta ita ce hasanun aw sahihun, kyakkyawa ne ko kuma ma ingantacce, akan shakka kenan. In kuwa ka gana ce hasanun sahihin da ma'anar hanya biyu, to sai zama a ƙarƙashin haka hasanun wa sahihun kenan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka babu ruɗani akan wannan. Ku karanta littafin Mustalahul Hadith na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yana da littafi ingantacce akan ilimin Mustalahul Hadith, ya tsaya ya tattace guri akan ainihin wannan. Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah yana da littafi wato mai suna Mustalahul Hadith na Ibn Taymiyyah. To ku samu ku karanta littafin nan, za ku samu gamsassun bayanai insha Allah ta'ala. Saboda haka daga yau, in da ba ka yi, dama taka ba ta yi, ya za su fita makaranta, duk yanzu sai a koya musu, kowa ya tashi fita bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, shikenan sai mutum ya fita. Kamar yadda muka faɗi a can baya wajen addu'a shiga ban daki, ba fa wai sai ka zo zaka fita kofar gidan kuma sai ka tsaya da jaka a hannu a lafiya mai gida wai addu'a kake, a'a ba haka ake yi ba, a'a in ka zo kawai zaka fita ban da mai san kai abinka, kana tunkaro daidai kofar gidan kawai sai ka fara bismillah tawakkaltu ala Allah. Kuma wata addu'a ce da zaka yi, duk duniya a jidda zaki rucen fa zai fita, a'a ka zo ka ka wuce ba wanda ya sani, haka ake so. Ina fata an gane. Gashi shine yace al-hismul khamisa ashra, tsari na 15 taqulu sabahan wa masa'an, safe da yamma. Ga wannan addu'ar ka rinka yin ta safe da yamma, ba a ce kafa 100 ba, a'a gargwadon yadda ta samu kai da safi, gargwadon yadda ta samu kai da yamma. In kafa ɗaya ce kai da safe ta isar, in kafa ɗaya kai da yamma ta isar, abin da yake ake nufi safiya ka samu kai, da yamma ma ka samu kai. Wacce ce ita ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa, ka ji ta kafa ɗaya, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa, kana yin wannan in kai da safi ta isar, in kuma kai kafa biyu, kafa uku, kafa goma, kafa 100, in kai ta isar. Amma dai abinda ake ce maka, kar ka kayyade kanka cewa sai kafa ka gwargwadon abin da ya saukaka sai kai. Gashi a kasa ce malam yace Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na 17 cikin na 32, sai yace Nawawi. Ka duba sharhin Muslim tare da aini wato sharhin al-Imam Nawawi. Malam Muhammad wato malam ainihin wato Wahidu Abdussalam Bali yace fa hadhihi tahsinatun mufida, ya kai mai karatu, ya kai mai saurare, ya dan uwa musulmi, ya yar uwa, kun dai ji waɗannan su ne tsari masu amfani, waqiyatun, masu kare mutum da izinin Allah minan sihiri umuman, daga sihiri dukkan shi baki daya, duk wani nau'in sihiri, tsafi, bori, bokanci, cultism, sacred societies, masu kama mutane su dauke shi su kai shi gidan juju, duk waɗannan addu'o'i, duk wani nau'in tsafi, sihiri, surkulle, bokanci, duba, duk. Malam ya ce waɗannan irin ainihin addu'o'i da zikirori suna ainihin wato magani, suna tsare mutum da izinin Allah, wa minar rabbi khususan, kuma suna da tsari na musamman game da rabbi, shine asirin da za a yi maka ka kasa saduwa da matarka, asirin da za a yi wa matarka ta kasa saduwa da kai ko ta rinka jin zafi sanda kuke saduwa, ko asirin da za a yi ainihin wato matarka ka aure ta budurwa sai ka ji ta kamar wata tsohuwa, ko asirin da za a yi ka ji mace farjinta yana wari kamar wani rubabban naman da ya kwana 40, duk akwai irin wannan sihiri. Sai a ji a yi wa mace asiri, sai ga ango ya zo yana kusantarta, yana kusantarta sai ji doyi saram, kaga ba angwanci. Duk wannan aikin bokaye kaɗan daga cikin sharrinsu ne. To duk irin wannan ainihin wato magunguna, waɗannan ainihin wato abubuwa na addu'a, wannan irin zikirori, duk gaba ɗaya aka ce suna maganin jimillar sihiri, to kuma suna da magani na musamman akan irin wannan asiri da ake shiga tsakanin miji da mata, amma da sharadi idza tubbiqat bi yaqinin, in aka yi aiki da su da yaqini da tabbas da sakankancewa, duk sanda kake zazzabi da ka karkato duwawunka likita ya soka maka allura, sai ka ji ka samu wani yaqini, to yanzu nan kam sha yanzu magani yanzu ko, to ana son yaqinin da zaka samu game da alqur'ani da hadisi ya wuce haka. Ka dauka duk abin da aka ce alqur'ani ne ko hadisi, to kawai wannan sai Allah yake innahu la haqqun mislama annakum tantiqun. Yanzu maganan nan da nake yi zai yi in ce ba magana ta bace, zai yi maganar da ke fitowa bakin ka kuma kace a'a ba muryar ka bace, dan abu biyu ko dai ka motsu ko kuma dariƙa ta riga ta kwali kanka, dan abu biyu ne ke kawo wannan. Idan mutum mahaukaci ne sai yake maganan nan da yake ba tashi bace, to kaga kuma mahaukaci ba a hadari da nan shi, ko kuma wanda dariƙa ta dargaji kanshi shine yake da aqida hululiyya. Masu aqida hululiyya su ne suke cewa wannan maganar da kake yi ba kai kake ba, Allah ne yayi istihlali cikin ka ya shiga cikin ka. To wannan aqidar asalin ta Christianity ce, shine Kirista sai in yazo yana wa'azi, fasto yana wa'azi, sai yace duk abin da yake fadi din nan magana Allah ne, Allah ne yake magana a bakin shi. To sai an dariƙa aka samu masu aqida hululiyya sai suka dauko wannan. Amma mutumin da ke lafiya kalau, ba dariƙa, ba hauka, ba motsuwa, zai iya musuncewa magana da ke fita daga bakin shi ba magana shi bace, sai Allah ya ce to yadda kuka san maganganun da ke fitowa bakin ku maganganun ku ne, to haka abin da Allah ya faɗa gaskiya ne, gaskiya ne babu shakka. Kuma mun gane wannan da kyau, wa sidiqin da kuma gaskatawa, ka gaskata wannan abu, wa ikhlasin da tsarkin niyya, karka ce bari ka rinka yin wannan addu'a don ka batawa na rai ko don ka farantawa na rai ko don ki kai ne zikiri ne ko kuma tunda su wani ba sa son zikiri bari mu yi, ko mutum ya mutu ko ya rai mu sai mun yi zikiri Allah la ilaha illallah, to shikenan ka zama mushriki a cikin wannan irin aikin naka, ba a cikin zikirin ba. Aikin da kai wajen zikirin shine ne kai ne dan ka bata wa wani rai, to anta mushrikun, domin zikiri ani dan Allah ne kawai. In kace bari in yi dan bata wa wani rai, to ka zama mushriki. In kace bari in yi dan in faranta wa wani rai dan ya bani aiki, dan ya bani mata, dan ya bani kaza, ka zama mushriki. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din, ba umarci mutane su komai ba sai su bauta ma Allah, suna masu tsarkake addini gare shi. Shi yasa duk ibada tana da sharuɗa manya-manya guda biyu. Sharaɗin farko ka dace da sunna. Yanzu duk zikirorin da aka kawo maka, duk addu'o'in nan, duk matakan tsarin nan, Qur'ani da hadisi ake kawo maka, to kaji an yi gam da katar a na farko. Na biyu shine ya zan kayi don Allah, to yi don Allah nan ya fi komai. Matuƙar ba kai don Allah ba, shikenan harkar ta lalace. Shi yasa zaka ga mutum zai gaje yana zikiri, amma yasa yake yi wai yana yi ne domin ya bata wa na rai, to zikirin nan koda kai tsaye ya karbo shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai mishi amfani, kuma shi din nan ya zama mushriki. Domin Annabi ya ce in za a yi ayi don Allah sai zan kai kai ne don ka bawa na haushi, ko kuma kai ne don a yabe ka, ko don a ce kai malami, ko don a ce kai zakiru. Duk wannan shirka ce ainihin wato ta bangaren abin da ya shafi uluhiyya, bangaren ibada. Shi yasa duk abin da zaka kai don Allah, jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko, duk abin da kai ba don Allah ba, duk can shi sai Allah ya watse shi. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, sai a tattaro ayyukan duk da suka yi kamar za a ba su lada a kiyama, sai a watse shi ya bi iska, sai a ce su kuma wuta. Shi yasa hadisi ya zo sahihi cikin sahihi Muslim, manzo Allah ya ce za a kamo malami ranar kiyama mai wa'azi, ala gafata malam, me yasa kai wa'azi? Ya ce dan Allah. Sai Allah ya ce kazabt, ƙarya kake, ka ganka baka da kunya, kai ƙarya a duniya, kai ƙarya a gaban Allah, baka da kunya, kai wa'azi ne dan a ce babban malami ya iya wa'azi, ya haddata kaza, ya iya kaza, ya san kaza, ya iya kaza. Sai Allah ya ce ku yuta da shi. Sai a kamo babban soja mai jihadi, me yasa kai haka? Sai ya ce ai Allah na yi ne saboda ɗaukaka addininka, saboda jihadi fi sabilillah. Sai Allah ya ce ƙarya kake, baka da kunya, kai ne dan a ce da kai sadauki ko jarimi ko gwarzo, kuma an faɗa ku yuta da shi. sai ya dauko babban mai kudi ya taimaka mutane, ya yi musu aure, ya yi musu gida, ya biya musu hajji, ya kai su asibiti, ya yi musu kaza, a ce me yasa kai haka? Yace nayi dan Allah ne. Allah yace ƙarya kake, baka da kunya. Kai ne dan a ce kai mai taimakon talaka ne, kana agazawa jama'a, ku yi wuta da shi. Dan haka sai yazo cikin hadisul qudsi, Allah madaukakin sarki yace ana aghna shuraka'i an shirki, daga cikin duk waɗanda ake bauta musu ana hadawa da wasu suke hakuri su karba, to ni na wadatu, ni ba ni so, me wa shak wani za a bauta mishi, za a hada da wani, to ba laifi ya karba ko malam wani za a bauta mai, za a hada da wani, ya karba, gunki wani a bauta mishi, a bauta da kaza, ya karba ko, to Allah zai ce in dai har zaka hada shi da wani, to shi ya wadatu, baya so gaba ɗaya ya bakka da kai da shirkar taka da wanda kai wa shirkar, ranar kiyama ya baka abin da kake ne. Wa'azi game da shirka mutane ba su jin daɗin shi, wa'azi game da tauhidi mutane ba su jin daɗin shi, amma yaya aka iya motar ka ce ta hadari, aka je aka same ta ta ragaraga, aka kai ta wurin panalbita, zai doke ta da gudumar ƙarfe, zai doke ta da gudumar roba, zai doke ta da gudumar katako, in ka je ka samu yana dukan motar ka, sai ka tausaya motar, amma ba a dake ta ba za ta gyaru, ba za ta gyaru ba. Haka al'amarin nan yake, duk sanda ka fada sharka, in aka zo yi maka panel beating, abun ba kyau, to amma da zaka hakura a buge a gyara ka tas, sai kaga ka zama ainihin wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu ila Allah wa huwa muhsin, wane ne yafi kyautata addini fiye da wanda ya sallama fuskar shi ga Allah, ya zama muhsin, ya zama duk abin da yake dan Allah yake. Wa man yuslim wajhahu, akwai wa man ahsana dinan, ku karanta alqur'ani, ku karanta suratu ali imran, wa man ahsana dinan, wa alaikum salam, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wa man da'a ila Allah, akwai dai wa man ahsana dinan, to akwai ta dai ko, akwai wa man ahsana dinan dai ko, shine akwai wa man ahsana dinan, wane ne yafi kyautata addini sai da wanda ya kira zuwa ga Allah, ya aikata aiki na gari, dai kenan. Sannan na biyu, ka duba duk aikin da zaka yi na lahira, sai ya zan kana fi lahirar da shi. Karatun alqur'ani dan me ake yi? Dan lahira. Zikiri dan me ake? Dan lahira. Duk wanda ya wani aikin lahira da wata manufa ta duniya, ya zama dan wuta. Mu kiyaye wannan. Man arada al-akhira wa sa'alaha sa'aha, wanda ke nufin lahira kuma ya aiki irin na lahira din, wa huwa mu'minun, alhali yana mai imani da Allah, da zaka dauko aikin lahira kai dan ka samu kuɗi, kai dan ka samu girma, kai dan ka samu mukami ko a yabe ka, ka zama mushriki kuma wuta zaka je, kai ba mu'mini ba. Ya jama'an musulmi, duk kai da komo wannan tamu, abin da muke nuna wa mutane shine waɗannan abubuwan da su da makamantansu, duk wanda zaka yi ka tabbatar kai saboda Allah ne, in ba kai saboda Allah ba, babu lada a kai. Shi yasa malam Yahuza da zo rubuta littafi akan ka'idojin sharuɗan wazifa ta ɗariƙar Tijjaniya, yace na ga cikin bid'a makaruhiya a cikin ɗariƙar Tijjaniya, kai zikirin ɗariƙa wani yaji, kai zikirin ɗariƙa wani yaji, yace makaruhi ne. Amma bid'an ɗariƙa yau da suka jahilci addinin ɗariƙa, abin mamaki, har lasifika suke sawa. Amma a nan garin Zaria aka rubuta littafin, yana lissafa abubuwan da suke makruhai game da cikin ɗariƙa, game da wazifa, game da ka'idojinta, sai ce duk sanda kirkirin wani yaji, shikenan ka aikata makaruhi a cikin ɗariƙa. To yanzu ba fa wani yaji ba, ba wasu suka ji ba, lasifika gaba ɗaya ka sa, duk mata kera nan, gidan rediyo ka kai aka sa, duk ta wuce nan kasar ka sa, ana yawa ana cewa ga CD ya yi zikiri. Shi yasa jahilci ba karamin bala'i bane. To amma sai a ce bari mu yi, tunda yin izala ba sa so, ai sai dai ai, sai kaje an fara, shikenan har al'amarin ya zama gaba daya su kansu sun san cewa ba addini suke ba. An dau waka India, an yi zikiri da ita, an dauki wakar India an ainihin la ilaha illallah da ita. Shehu Usmanu a cikin littafin Nurul Albabi yace wanda duk ya dauko karatun Alqur'ani ko salon wani zikiri ya ainihin kada mandiri da shi, yace wannan tantagariyar arme ne ba ma guje. Yace duk hukuncin hukuncin musulunci ba sa gudana akan shi, da zaka hadu da shi da baka yi mai sallama ba, da zai yanka baka ci, da zai daura aure ba a karbe, da zai wuce limanci ba abin shi, da zai mutu ba a yi mai wanka, ba a yi mai likafani, ba a kai shi makabartar musulmi, ba a yi mai sallah, ba a cewa Allah ya ji kanshi. Ya jama'an musulmi, waɗannan bayanai da muka zo muna kuna jin zafi, ba kwa jin daɗi, me yawa saboda ku ƴan ɗariƙa ne, me yawa iyayenku ƴan ɗariƙa ne, wallahi jara ne ake so a yi, wanda yake kamar ake za a shiga ɗakin jarabawa ne. Sai kaga wani yana ta nazari, yana ta ƙoƙari ya riƙe 1+1=3, sai ka ce mishi ba haka ƙa'idar nan take ba, 1+1=2, sai ya ce a'a 1+1=3, sai ce yanzu wannan jayayya da kake da shi, shin kar jayayya da shi ne ya faɗi jarabawa ne ko ya ci jarabawa? Ne ya ci jarabawa, to amma in ruɗani ya shiga ƙwaƙwalwar shi, sai ce shi a ganin shi 1+1=3 ne, sai ku yi ta jayayya. Amma da zai yarda da magana kafa, ƙarshe sai zo yana runguma ka cewa ashe dai da masoyi kamarka. Wallahi haka bayanan nan da muke yanzu duk ɗan ɗariƙa in ya ji ba zai ji daɗin su ba. In ubanka ɗan ɗariƙa ne sai ka ce ana zagin ubanka, ba zagin shi ake ba. Yaushe ake wa'azi ana zagi, ba a zagi, amma ana faɗin sharrin da ke tare da ɗan ɗariƙa ne, sharrin da ke tare da ita ɗariƙa. Kai ɗin nan ana cewa namu ne zo, ita kuwa ɗariƙa ba tamu bace, kai ma ba taka bace, kuwa tsawo da masu ita, ku zo mu yi musulunci, gashi Alqur'ani da hadisi. To ƙauna ce ta sa, da ba a ƙaunarka sai a bakka ka je ka hallaka, sai lokacin da za ka yi nadama ya zo, lokacin da bai da amfani. To amma yanzu ana faɗa maka ba daɗi. Misali shine duk sanda ɗanka yake zazzabi, sukari zaka jika mishi ya sha ko madaci? Madaci. Duk sanda kake baka jika ɗanka sukari, a ce ɗanka yana fama da diabetes, sai ka ce a je a samu darbila a jika mishi, sai ka ce a kai haba da Allah, ga kuɗi bai suga tiya 2.5 a jika mishi ya shanye. Kun gani? Soyayya ce ta sa kake mishi haka ko? Amma mugun abu ne. Amma madacin nan da zaka bashi kana danna mishi da dauri da tsami da daci ba daɗi. Duk sanda mutum yake da gyambo, da me ake wanke gyamban, da suga da lemun tsami ake sawa ana wankewa, a wanke lemun tsami, a wanke sai yayi ja, zur jini ya fita, sannan a kawo magani a sa, sai ga ya zauna lafiya. Amma sanda ake ba daɗi yana ga kamar ba a san shi. Wallahi haka da awa take da aqida. Jesus ana ta ce malama na wa'azin shi baya zagin kowa, a'a ba shi ba wannan fannin ya dauka ba, ba wannan fannin ya dauka ba. Yanzu kamar civil engineer ne in ya shigo cikin muciyar nan, mafi yawancin gidajen muciya zai ce a rushe su. Mutumin da ya je jami'a ya yi karatu akan engineering na gine-gine, sai zo ya samu irin gidajen mu na gargajiya din nan, wannan gida malafar shi ta karkace haka, wannan dan botan shi yayi sujuda, duk cewa zai a rushe su baki daya, ba haka bane? To amma idan injiniya ya shigo wanda yake akan electrical engineering, in ya kalli gidajen nan ina ruwan shi da su? Ba ruwan shi da su. Sai kaga wannan injiniyan ba ruwan shi da gidajen mu, ba harkar shi bace, wancan ku harkar shi ce. To mu dauki harkar da'awa ne akan aqida, tauhidi, sunna, bid'a. Shi yasa da ko Larabci muka zo muna karantawa sai an shiga irin wannan fannin. Jama'a mun gane wannan da kyau? To amma malam wani fa ya dauka a'a, ya dauka zai ainihin gaya maka abin da ya shafi farin alwala, farin sallah, farin kaza. Wannan karatu ne dan ana za ka ji babu matsala gaba daya. Duk da shi ma an tattaga, tattaga aka tawo qawaidi wa man lam ya'rifa la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila. In aka ce kun ga iyaye da kakannin nan dake sallah tsatsagen kuciya duk ba su da sallah, to nan ma sai ka ji an ce to ka ji bayan boye an ce kuma ba su da sallah. Shi yasa ka kwantar da hankalinka, wallahi tallahi tausaya maka ake yi, kamar yadda suke cewa kanatikhin sakhratin yawmal sakhratan yawmal liyuhiha, rago ne yaje yana tunkuyin dutse, shin sai a rago ka ji tausayin dutse? A'a, rago ka ji tausayin kanka, ka ji tausayin kafanka. Shi yasa in mun faɗa maka gaskiya ka zage mu, ka yi mana sharri, ka yi kaza, muna nan mu dai mun faɗi gaskiya. Na farko dai nauyin da ke kanmu ya sauka, ya rage. In ka bi ka ci moriya, mu ma mun ci moriyarka. Dan ya zo cikin hadisin Bukhari, sayyidina Ali ya ce ban Allah ya ce Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka yafi ka samu da raƙuma. Dan haka alherin mu ne mu kanmu kafiru, in kuma ka bata fa to muna neman Allah ya bamu lada daga cikin taskar shi, kuma Allah ya sa nauyin da ya dora mana ya sauka. Dan haka jama'ar musulmi kun ji, Allah ya shiryar da mu. Eh, kace mai malami. To bari mu ci gaba da karatu insha Allah. Eh, na'am 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 a an kaji an samu sabani wajen fassara hadisai, ba hadisan bane da rikici, mutanen ne da ci. Yanzu kamar civil engineer nan da nace, in yazo yace a rushe gidajen muciya saboda gidaje ne shekaru 30 da suka wuce, gidajen tubala, gidajen kasa za su kashe mutane bana misali, Allah ya kiyaye. Idan electrical engineer yazo shi kuma sai yace a to wadannan gidaje abin mutane mana, to sai a ce engineers biyu sun yi sabani. A musulunci ba engineers biyu ne suka yi sabani, daya injiniya ne yayi magana akan fannin shi, daya kuma karambani yayi, daya sai ya bari sai in wani inji wanda ya shafi harkar lantarki ya rikice to sai ya jawabi. Ma'ana wanda ya kware akan hadisi in yazo ya fassara to shikenan, wani da bai kware kan hadisin nan ba in yazo ba a karban fassarar shi, domin ba harkar shi bace. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Malam yace namuzajun amaliyyun, namuzajun amaliyyun lifakkin rabbi, namuzajun amaliyyun lifakkin rabbi. Malam yace ga misali a aikace game da yadda malam ya biya lalata wani asiri da aka yi domin ainihin wato wani ya kasa ainihin sawa da matar shi, shine zai kawo maka wannan a misalce. Malam yace alhalatu kasiratun wan namazij mutaaddidatun, halayen da malam ya biye maganin sihiri da dama irin wannan mako da malam yayi jama'a suna da yawa, sannan misalan kuma ba su da iyaka, ba su kirguwa, an gane suna da adadi da yawa. Walakin ni sa'aktafi bi namuzajin wahidin, malam yace sai zan takaito akan misali daya, khashyata tatwil, saboda tsoron ka in tsawaita. Ta'ani shabbun bi akhihi alladhi tazawwaja mundu usbu'in, yace wani saurayi ya zo gurina sai ya zo min da dan uwan shi wanda tsawon ainihin makonni, wato makonni masu yawa da suka wuce dan uwan na shi ya aure, wato wani saurayi ne ya zo da dan uwan shi. Ala gafata malam gashi dan uwana ne yayi aure makonni da dama da suka wuce. Walakinahu lam yastati an ya'ti ahlahu, sai dai kuma ya kasa saduwa da iyalin nashi, ya kasa kusanta amaryar shi. Wa zahaba ila al-arrafina, ya je wurin yan duba, yan tsubbu, wad-dajjalina, da yan damfara. Ad-dajjalina maqariyata yan damfara, wato akwai bambanci tsakanin arraf da dajjal. Shi arraf shi akwai alamar bokancin tare da shi, zai zana kaza ya kada kai ya gada kai ya kawo kaza ya kawo kaza. Shi kwa dajjal anan abin da ake nufi, wanda dama gaba ɗaya ma bai san komai game da haka ba, fatara ce ce mishi ya kawai sai je kudundune yaje ce aje a ce shi malami ne. Akwai irin su a cikin al'umma. Arraf shi ya je ya dan koyi abubuwan sai zo yana cuta ta hanyar bokancin. Shi kwa dajjal anan wanda yake gaba ɗaya kamar yadda yanzu kuke gani, kawai in mutum fatara ta yi mishi yawa, jali ya kare mishi, sai ce ai kakana shine babban magori a ƙauyen mu, sai je ta tsunko ganyayyakin daji ya zo yana maganin gargajiya. To haka irin waɗannan dajjalai, sai shi wannan mutum ya je ya ce ga amarya amma ka faduwa da ita, walakin duna jadwa, sai dai kuma ansa ba su iya amsa mishi ba, ba su biya mai bukata ba, jadwa bukata ba su biya mishi bukatar shi ba. Falamma alimtu annahu zahaba ilayhim, wahidu bali yace yayin da na san cewa wannan saurayi an sai da ya fara zuwa wurin bokaye sannan ya zo wurina, falabtu minhu an yatuba tawbatan sadiqa, sai na neme shi da cewa ya tuba ta gaskiya domin ya aikata mummunan laifi. To menene sharuɗan tuba? Ka karanta ainihin littafin riyadus salihin kitabut tauba, ka karanta littafin al-akhbari fiqh malikiyya mai ahalari yace wa shurutut tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi, na daga cikin sharuɗan tuba, ban ba su kenan ba, mai ahalari ya kawo waɗanda ya sani ne kawai, na daga cikin sharuɗan tuba nadama ga abin da ya gabata. Yanzu ka je wurin boka to kai nadama, ka sabida ka yadda cewa ka aikata laifi, sannan ka kudurta niyyar cewa ba ma zuwa wurin boka ba, duk wani abu da Allah da manzon shi suka hana ma ba za ka sake yi ba. To anan ne sai al-Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin kitabut tauba sai ya ce, ina hukuncin da a ce mutum zai tashi tuban nan sai ya tuba ga wasu bangarorin laifin shi amma ya ki tuba daga sauran? Yanzu dai ka je wurin boka, to ba wai laifin zuwa wurin boka kawai za ka tuba ba, dama mun san ka kai kana da shegiyar ƙarya, kana da kaza, kana da kaza, to duk za ka haɗa yau ka tuba gaba ɗaya. Sai ce, to Allah gafarta malam, laifin dai zuwa wurin bokan nan dai bari in tuba, don kuma dai to muna nan dai Allah sai ya shiryar da mu. To sai mai ahalari din nan sai dawo sai ce, to kaga wannan alama ce ta cewa wulakantacce ne shi ya taɓi. To amma a irin wannan halin ko zai yiwu a karɓi tuban nashi game da laifi guda banda sauran? Al-Imam an-Nawawi ya ce tunda laifukan nau'i-nau'i ne, ƙarya zuwa wurin boka, cin riba, sai ya zo ya ce ya tuba daga ƙarya, shin ko zai yiwu a karɓi wannan tuban nashi sauran laifukan kuma ana nan ana jiran ya tuba? Aka ce wannan matsala ce a cikin ilimin usulul fiqh, fa wadda ta ƙarfaso ta zo malaman fiqh, ita ce shin mai laifi ko mai bid'a yana iya tuba a karɓa? Mai bid'a in ya tuba daga wannan bid'ar tashi za a karɓa, matukar aka gane ya tuba. Amma in yana bid'a ya aikata wani laifi sai ya tuba daga wannan laifin, to ba za a karɓi tuban shi da ya na wancan laifin ba har sai ya bar ita bid'ar. Wannan hadisi ƙarare zo akan haka a cikin Sunan Tirmidhi da Mu'jamut Tabarani. Misali a ce kana bid'a, aka ce ka bai sai ka ki, sai ka je yau sai kuma ka tafi wurin boka, sai ka zo ka ce to ka tuba daga zuwa wurin boka, sai a ce to ai dama akwai wata jikakkiya tsakaninka da Allah, kai dama dan bid'a ne, sai ka ce to bari dai ka tuba daga wancan zuwa wurin boka, sai aka ce to ba za a karɓi tubanka game da zuwa wurin boka ba har sai ka bar bid'a. To amma sauran sabon Allah to ba haka bane, ka je wurin boka kuma kayi wata ƙarya, sai ka ce to za ka tuba game da laifinka na zuwa wurin boka, amma ƙaryarka ba za ka tuba ba tukuna, sai ka ce to waccan za a karɓa, shikenan ana jiranka akan wannan. Don haka ku bambance sharrin bid'a da sharrin sauran sabon Allah, ba dan koyi ba, saboda shi ne bid'a gani yake fa abin da yake ma alheri ne. Kamar malami ne ya zo ya ce 1+1, sai ka ce 4, sai ya ce ka yi kuskure, sai ka ce malami din ni 1+1 malam 4 ka ce kuskure, a malam ka dai koma makaranta. To yanzu kaga kai ba yadda malam zai sassauta maka, dole ya soke jarabawa ka gaba ɗaya. Gaba ɗaya wannan jarabawa ta semester ko ta term din dole a soke ta ma. Don kai yanzu ba ma wan iwa ma kai, kai mugun abu ne amma ma kana cewa malamin ka ma ya koma makaranta. To misalin mai bid'a kenan yayin da yake kirkirar bid'a. Ya kirkiro bid'a amma hasara yake, Allah ma ya bashi lada. Dan haka Suyuti da yazo cikin littafin Alfiyatul Hadis yana lissafo jiran giyar masu ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce wa sharruhum sufiyatun qad waba'u muhtasibin al-ajr fi ma yad'u, yace mafi sharri daga cikin maƙaryata takaf, yace su ne sufaye ƴan dariƙa, yace saboda su in suka yi ƙaryar suka danganta ga Allah, su fata ma suke ma Allah ya ba su lada, su ba ma suna zargin kansu bane, ma'ana kamar da Tijjani yace wanda ya salatul fati din nan bai ga ainihin wato zai samu menene ya salatul fati kafa daya zai samu daraja daidai da ko fiye da wanda ya sauke alqur'ani 6000, ma'ana wannan magana ba ma yana ga yayi kuskure bane, a ita kanta magana ma da ya faɗa jira yake Allah ya bashi lada. To kaga wannan ta'addancin yafi wanda yaje ya sha giya, domin wanda ya sha giya inda zaka gane cewa shi kanshi ya yarda laifi yake kuma ba jira yake a bashi lada, san da ya aje kwalbar giyan nan zai sha, in ya hangi malamin shi ko ya hangi zurkin shi kwantawa zai karkashin teburin giyar. Me yasa? Dan ya yarda laifi ne, ashe baya jiran ya gama yi a bashi lada. Don Annabi ya ce al-ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yatali alaihin nas. To amma wanda yake bid'a fa da zaran ya ga an ganshi ma sai ga ya ƙara zagewa, yana ga to shi kuma ai su ne a sahun farko ma, ula'ika ahlullahi. To kun ji matsala kenan, Allah ya kiyaye. dan haka dai malam ya nemi wannan da ya tuba. To kun ga masu yin ruqya yanzu galibi sai sun yi irin wannan, dan galibi sai an je wurin boka, sai an je wurin yan duba, sannan sai kuma a ce an je wani malami shi ma yana kaza. To a tawo in aka zo, to lallai ne sai ka sa sun tuba, sun tuba daga wannan laifi. In akwai wasu kayan bokanci, an bata farin zani ne, an bata bakin zani sakakke ne, an bata wani koko, an bata tukunya mai danko, ta ce kattar rinka sallar la'asar, sai a ce dek baki daya hajiya sai kin tuba, kafirci kike yi. To Allah gafarta malam, ya zan tuba. Eh to kin da ke musulma ce ai ba lallai bane ma sai kin jaddada kalmar shahada ga ingantacciyar magana. Ke kin san abin da kike, ki kudurce wa zuciyarki cewa kin tuba daga wannan abu, kuma kin yarda abin nan mummunan laifi ne, kafirci ne, ba ki sake komawa. Jama'a mun gane wannan da kyau. To al-Imam an-Nawawi ya sake kawo wani sharadin na tuba, cewa in laifin nan da ya zama cin mutuncin wani ne kai mai kazafi, ko ka ci mutuncin shi ta hanyar matar shi, ko ka yi gulma da shi, yace to wannan kuma fa Allah ba zai sarayar, ba zai yafa wannan haƙin ba, har sai ka nemi wannan mutumin kuma cewa ya yafe maka. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? Yace to sai dai na nemi wannan yaro, wannan saurayi, cewa ya tuba, domin zuwa wurin boka ya kafirci ne. Wa an yukazziba ha'ula'i dajjalina, kuma nace mishi lallai ya ƙaryata waɗannan dajjalai, waɗannan maƙaryata ƴan damfara, li kai ya sihha imanuhu, domin imanin shi ya inganta, wayan fa'am abu ilaji, kuma maganin da za a yi mai ya amfanar da shi. Domin in yana ganin cewa bokayen nan su ma wasu gwaninni ne, su ma wasu musulmi ne, babu yadda zai zama mini, to magani ba zai yi ba kenan. Allah madaukakin sarki ya shigar da mu. Jama'a musulmi, lokaci ya ƙure, sai gobe.